إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاتفر زوات محرم هجرا منذ صلى الله عليه وسلم جبنايا لتريهد لأربعين لتفر ونياي بيدينا uku ga watan Julai shekara ta 2026 miladiya muna cikin tafsiri na suratul baqara yau zamu tashi aya ta 79 na'am
a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم من ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
نعم يو ان با من تابا ساتن دي يوتي من يي magana dangane da ayan nan inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun inda muka ce malaman tafsiri sun yi gwajin fahimta dangane da menene ma'anan ummiyun wanda mun tattauna akan shi sosai to amma dai abinda ya farin jayi dangane da fassarar ummiyun shine fassarori guda biyu shi ya farin jayi fassarar farko abinda ake nufi da ummiyun anan sune a akwai masu cewa ummiyun sune ma'anan umniya anan shine kira'a ai la ya'lamuna min alkitab illa fi qira'ati alfazihi duna idraki ma'aniha su mutanen da ba su san littafi ba sai dai karatun gundarin lafazi amma ba sa rikan ma'anan shi sun iya karanta gundarin attaura amma ba su san abin da a taura ke nufi ba an gane wannan ku? To imamu shaqiqi a cikin adwa'ul bayan ya ce wa hadhal qawl la yatanasabu ma'a qawlihi ta'ala wa minhum ummiyun wai wannan magana bai yi daidai da maganar Allah ba da yake cewa wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab an gane cewa in an ce ummiyun su ne mutanen da sun iya tilawan sun iya karanta a taura amma ba su san ma'anan shi ba shi shangibi yana ganin wannan fassara kuskure ne ya ce li'annal umbiya la ya ƙara'u wa la ya fito in an ce mutum umbi ne ai baya karatu baya rubutu aiko to ya za a yi kuma a zo a ce wai umbi shi ne wanda ya iya karatu amma bai san fiƙihun karatun ba ya ce wannan fassara kuskure ne shi a nashi fahimta sannan fassara na biyu cewa annal istisna a munƙadi'un cewa istisna idin munƙadi'un ne kamar a ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un mala'iku sun yi sujada dukkansu gaba ɗaya illa wa shin iblis na cikin mala'iku wannan wani irin istisna'i ne mun kade fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un lakin iblis lam yasjud lakin iblis lam yasjud shi wannan illa din nabi ma'ana lakin shi anan wajen iblis baya cikin mala'iku to shi ma anan wajen wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al kitaba illa amaniya an gani shi wannan istisna'i mun kade wal ma'ana لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون اماني باطله واتسو بس فلتا بي با sai dai suna buri buri na banza cewa za su shiga aljanna cewa su za su fi kowa daraja ko abin da ya kama da wannan an gani to imam shagibi yace abin da yake nuni ga wannan magana shine inda Allah ke cewa wa qalu lay yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara su suna cewa ba mai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahudi sannan kristoci suna cewa ba mai shiga aljanna sai wanda ya kasance nasara sai Allah ya ce tilka amaniyuhu wannan burace buracen su ne kaga wannan buri ne na ƙarya suna ta buri ne cewa su kadai za su shiga aljanna sai Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kace musu ku zo da hujjojinku in har da gaske kuke yi a ga wannan sai imamu shagiri zai rinjayar da wannan na karshen cewa illa amaniya sai burace cewa su kadai ne kawai za su shiga aljanna gashi kuma jahilai ne su kuma mutumin da yake jahili ya za a yi kuma ya ringa burin cewa shi kadai zai shiga aljanna a gane wannan ku to Allahu a'lam to a Allah ta'ala yana cewa fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim azaba ya tabbata kalma ta azaba ta tabbata ga wa'annan da suke rubuta littafi da hannayensu summa yaquluna hadha min indillah sannan kuma su ringa cewa wai wannan abin da suka rubuta daga wajen Allah ne liyashtaru bihi thamanan qalila saboda su siyar da shi da kudi kadan saboda ta samu amsuwa wajen gama garin mutane an gane da wannan magana suke samun kudi su rubuta littafi da hannunsu sai ce wannan abin da suka rubuta daga wajen Allah ne an gane sun yi haka ne liyashtaru bihi samanan kalila domin su siyar da shi da kudi kadan fawailul lahum mimma katabat aydihim azaba ya tabbata a gare su daga abin da hannayensu suka rubuta tunda sun yi rubutu da hannunsu amma sun yi wa Allah ƙarya azaba ya tabbata a gare su daga abin da hannayen suka rubuta wa wailul lahum mimma yaktubun sannan azaba ya tabbata gare su daga abin da suka yi tsorori abin da suka yi gwagwarmaya akai suka yi rubutu da kansu amma suka jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to wannan magana da aka faɗa fa wailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim azaba ya tabbata ga wa'anda suke rubuta littafi sai aka ce bi aidihim dama in za a rubuta littafi da me yake rubutawa da hannu ne ko amma sai Allah ya ƙara cewa fa wailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim wannan bi aidihim ta'kidi ne shi ko da ba a sa shi ba inda an ce fa wailul lillazina yaktubuna alkitaba thumma yaquluna hadha min indillah yakfi ya isa kama sai ka ce suna rubuta littafi da hannayensu dama kowa ya san ana rubutu da alƙalami ne kuma alƙalami da hannu ake rike shi an gane ku shi zai ce farkon wanda ya fara rubutu da alƙalami annabi Idris alaihi salam an gane wannan ku kamar yadda Imam al-Qurtubi ya faɗa Imam al-Qurtubi ya ce hadisi ya zo hadisin Abu Zar wanda Imam al-Ajurri ya fitar a cikin littafin shari'a da waninsa an gane yau to cewa da aka yi bi aidihim din nan ta'kidi ne daidai yake da wala ta'irin yadiru bi janahihi ko kuma min dabatin fil ard wala ta'irin yadiru bi janahihi illa umamun amsalukum babu wata dabba a doren kasa ko tsuntsuwa da ke tashi da fukafukanta to dama an ce kawai kuma min dabatin fil ard wala ta'irin kawai ya isa an gari tsuntsu ba sai an ce yadiru bi janahi ba amma kace wa ma min dabbatin wala da'irin yadiru illa umamun amsalukum babu wata dabba ko tsuntsuwa mai tashi in an ce mai tashi sai an ce mai tashi da fukafukai shin wannan bi janahi din me shi ta'kidi ne shi ko inda ake cewa yaquluna bi afwahihim ai an gane ko yaquluna bi afwahihim ma laysa yawa suna fada da bakunan su ai dama in mutum zai magana yau dama da bashi ake magana ai an gane wannan ko to saboda haka a wannan tun ta'kidi ne kuma a cikin Allah yake magana azaba ya tafi daga wanda suke rubuta littattafai da hannayensu nan Allah yana magana kan waye yahudawa malaman yahudawa suna daukan alkalami su rubuta rubutu da hannunsu sai ce wannan rubutu Allah ne ya wahayinsa an gari kuma suna fadin haka ne dan su cika suwa kenan yahudawa suna amfani daga maganin mutane su dinga kirkansu su dauko littafi sun kirkiro shi sun rubuta da hannunsu su ce daga Allah ne ɗan ƙalaƙatu su ma suna jingina ma ahalus sunna haka suna cewa ahalus sunna suna rubuta hadisi da hannayensu sun ce hadisi daga manzon Allah yake an gani sun ce ahalus sunna ƙarya suke yi babu wani abu wanda yake zuwa daga Allah sai alqur'ani hadisi wato wasu mutane ne suka zauna suka rubuta shi suka zo suna jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ra'ayin yan kalakato an gane ai yan kalakato ba su yadda da ainihin hadisi ba suna ganin qur'ani zalla suka yadda da shi an gane wannan ai to amma ka tambaye su wannan qur'ani da kuka yadda da shi zalla to akwai ayoyin da muke so ku yi mana bayanin ma'anar shi Allah ta'ala ya ce waqimu salata wa atu zakata ya ake yin sallah ya ake yin zakka nawa ne lissafin zakka za su samu bandan-bandan to dama Allah ya bamu cikin duhu ne Allah ya turo ƙur'ani bai turo mai bayani ba to ai su ahlus sunna sun gaya ma tabbas lissafin Allah shine ƙur'ani sannan malamin da aka turo don ya yi bayanin ƙur'ani shine manzon Allah to shigo manzon Allah nan ya yi bayanin alƙur'ani sahabbai sun haddace wannan bayanin da annabi ya yi wannan bayanin da annabi ya yi sahabban manzon Allah Allah ya ƙara musu yarda sun isar da wannan bayani zuwa ga tabi'ai su ma tabi'ai sun isar da wannan bayani zuwa ga tabi'i tabi'i su ma tabi'i tabi'i sun isar da wannan bayani har bayanin ya kai zuwa gare mu kamar yadda alƙur'ani daga wajen Allah ne Allah ya turo mala'ika Jibril ya isar da shi zuwa ga annabi shi kuma annabi ya isar da shi zuwa ga al'umma sahabbai sahabbai ka isar da shi zuwa ga tabi'ai har qur'ani ya kai gare mu ko kaga maganan Allah ya zo daga Allah amma a hankali da isnadi sai ga qur'ani ya zo zuwa ga halitta ko Allah ya wurgo qur'ani daga sama ne kawai ba isnadi dan zai yu to shi ma mun yadda cewa Allah ya turo manzo ya zama mai bayanin addini ko baka yadda ba qur'ani haka yake ko kaki ko kaso Allah ya ce mana manzon Allah shine malamin alqur'ani to tunda shine malami shin malami ne zai zo kawai ya bika muku qur'ani ya shiru malamin nan ana bukata yayi bayanin sakon da aka turo shi yayi bayani ga al'umma ko Allah yana turo manzani Allah ya ce wa ma arsalna bir rasulin illa bi lisani qaumihi yubayyin lahu Allah yake ba mu taba aiko da wani manzo ba face da harshen mutanansa domin yayi musu bayani ashe haƙin manzo ne yayi musu bayanin abinda wannan sako ya kunsa shin za a iya fahimtar wannan sako din ba tare da bayani ba za ka iya fahimtar physics da chemistry ba tare da malami ya karantar da kai ba dole ne in malami ya rubuta physics da chemistry a allo dole kuma da mathematics yana bukatar sai ya maka bayanin yanda za ka yi ka gano yanda aka yi aka fito da ansa din ko to shi ma wannan wahayi na alqur'ani da Allah ya saukar akwai wasu wurare wanda dole ba zai yi ka fahimce su ba sai da bayanin malami wanda Allah ya turo dan yayi bayani. To a wajen ɗan kalakatu ba su yarda da hadisi ba. To tunda ba ku yarda da hadisi ba, menene bayanin Alkur'ani? Muna so ku da kanku ku gaya mana, tunda Allah ya ce ya turo manzo dan yayi bayani, ina bayanin yake? Shin akwai ɗan kalakatu da zai iya gaya mana tunda bai yarda da hadisi ba? To ya gaya mana inda za mu samu bayanin Alkur'ani din. Duk wasu matsaloli da muka tambaye shi, sai ce ga yadda manzon Allah ya yi bayani shi. Maganar sallah, ga yadda manzon Allah ya yi bayanin sallah. Maganar azumi, ga yadda ya yi bayani. Maganar zakka, ga yadda ya yi bayani. Maganar kasuwanci, ga yadda ya yi bayani. Shi Allah kawai cewa wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. To yaya ciniki yake, yaya riba yake, bai bambanci tsakanin ciniki da riba? Shin akwai bayani dalla-dalla daga manzo ko babu? Ka gani? To sai ɗan kalakato suka zo suna inkarin bayanin da manzon Allah yake yi. Sai ɗan kalakato suka ce shine daidai da abin da Yahudawa suka kawo. Malaman Yahudawa bayan At-Taura sun zo sun rubuta bayanin suka ce daga Allah yake. To shin Ahlus Sunna sun rubuta wani abu bayan Al-Qur'ani sun ce daga Allah yake? Ba su faɗa ba. Sai dai Ahlus Sunna sun karɓo ruwaya, kamar yadda aka karɓo riwaya na Al-Qur'ani, to haka aka karɓo riwaya na hadisi. A gane dukansu gaba ɗaya an samo su ne da ruwaya, haddasani wane, an wane, an wane, an wane. Shi ya sanya kamar su ‘yan ƙalaƙatu ka tambaye su, a cikin muna da ƙirayoyi wajen goma sha. Wannan ƙirayoyi goma sha, wannan ne daga Allah. Wa'annan ruwayoyin nan gaba ɗaya da kirawoyin nan guda goma sha, wanne ne daga Allah? Wanne zai ce? Akwai shugabansu na Kaduna da ya ce wai kira'a guda ɗaya ne kawai shi ne wadduha wallaili idza saja, amma wadduha ba daga Allah yake ba. An gane wallaili idza saja yake ƙarya ne, ba daga Allah yake ba. Ina fata an gane wannan. Yake wai a ce wai akwai riwaya na Hafs da riwaya na Warsh, wai wannan duk ƙarya ne, maganar Allah guda ɗaya ne. To sai ya zaɓa wanne ne daga ciki? An gani akwai ruwayoyi goma sha ɗaya kuma dukansu daga Allah ne, dukansu haka Allah ya saukar da su. Wanne ne ka zaɓa daga cikin ɗalibanka? Akwai wanda suke ƙira'a na Hafs, daga cikin ɗalibanka akwai ƙira'a na Warsh. An gane wannan ko? Ko da ba sa yin sauran kira'o'in, to suna da yin kira'a guda biyu, sai su gaya mana wanne ne daga Allah? An gane kowanne daga cikin kira'a ɗin akwai an wane, an wane, an wane, har kira'an ya kai zuwa ga al'umma. An gane wannan ai? To saboda haka Ahlus Sunna ba sa rubuta wani abu su jingina zuwa ga Allah. Bil hasali ma sun tsine wa duk mutumin da ya jingina wani abu zuwa ga Allah ba dalili. An gane ko? Duk abin da ka jingina ga Allah, ka jingina mai ne da hujja da dalili. Saboda haka azaba ya tabbata ga Yahudawa da suke rubuta littafi da hannayensu. Allah ya ba Yahudawa amana na At-Taura, ya ba malaman Nasara amana na Injila, amma sun riƙe amana ɗin? Allah ya gaya mana ya ba su amana. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استوفذوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الله يقول حقيقة من سوكا دا التوراة وانا أتكيش أقوي الشريعة دا هسكي النباوة وانا ستمي قوية دا الله سنة حكمتي دا التوراة للذين هادوا سنة حكمتي دا شيء دا يهوداوة. هنغانيكو حكنا da malamai rabbaniyun da kuma manya-manyan malaman fiqhu, malamai masu koyar da tarbiyya da malaman fiqhu daga cikinsu duka gaba daya suna hukunci da At-Taura bima sufizu min kitabillah, saboda abinda aka ba su amana na littafin Allah. Wa kanu alaihi shuhada, kuma sun kasance suna shaida. To Allah ya ba su amana, sai suka ci amana, sai ya zamanto sun zo suna rubuta littafi da hannayensu. sai su jingina ma Allah suke wannan ma yana cikin at-taura wannan ma yana cikin injila an gane wannan ku to Allah ta'ala a cikin hikimansa da ya tashi turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sakon manzon Allah shine sako na ƙarshe daga gare shi babu wani sako sai Allah ya turo annabi da alqur'ani kuma alqur'anin nan sai Allah ya alƙawarin zai kare alqur'ani da kanshi Allah bai alƙawarin zai ba da alqur'ani ga malamai su tsare ba su kadai sai ce shi da kanshi zai ba alqur'ani kariya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da zikiri ko mu za mu kare shi mun saukar da qur'ani da sunna ko mu za mu ba shi kariya duka an gane wannan ko wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid lalle alqur'ani littafi ne kagar koyo saboda Allah ya alƙawarin tsare shi barna baya zuwa ma alqur'ani gaba gare shi ko baya gare shi saukakke ne daga Allah al-hakim mai hikima al-hamid saka Allah mai hikima ne kuma sannan hamid wanda yake abin yabo an gane ku saboda haka wa'annan malaman yahudawa suna siyar da qur'ani suna rubuta littafi da hannunsu su ce daga wajen Allah ne li yashtaru bihi samanan qalila domin su siyar da shi da kudi kadan fawailul lahum mimma katabat aydihim azaba ya tabbata gare su daga abinda hannayen suka rubuta wawailul lahum mimma yaksubun azaba ya tabbata gare su daga abinda suka yi gwagwarmaya suka aikata shi an gane wannan ai to saboda haka inda Allah ya ba Qur'ani ya ba da Qur'ani a hannun malamai a wannan zamanin wallahi irin abinda aka yi ma at-taura za a yi ma al-Qur'ani Allah ta'ala sai ya dauki nauyin kare al-Qur'ani da kanshi yanzu menene tunaninku da Allah ya danka Qur'ani a hannun malaman bid'a ya danka Qur'ani a hannun sufiya ko ya danka Qur'ani hakika din nan da sauran sufaye wanda suna kirkiro abu sai an musu wahayi mutumin da bai jin tsoron yin ƙarya cewa an mai wahayi wanda bai jin tsoron cewa annabi ya kai min ziyara kuna ganin wannan mutumin zai ji tsoron ya kirkiro ƙarya ya jingina ma Allah wallahi malaman bid'a da Allah zai soki Qur'ani ya danka musu amana da sun ci amana musamman Shi'a wanda sun dauki ƙarya a matsayin addini ne an gane gashi ma suna zargin Qur'ani cewa bai cika ba to ina da an ba su daman su kula da Qur'anin ya kuke gani da wa'annan abubuwan da suke cewa bai cika ba da sun cika shi ko ba haka ba to sai Allah sai ya zamanto sai dai mutum ya tarara gefe Qur'anin yana nan da yanda yake yanda Qur'ani yake yana nan yanda yake ba wanda yake sai canza shi sai dai kai ta surutu a gefe in za ka yi tafsirin ƙarya ka yi tafsirin ƙarya a gefe daga baya za zuwa ce wannan tafsirin ƙarya ne an gane Allah ta'ala shi kiyaye na'am
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون
قبل يهود في أي كتابة جماعة suna rubuta Qur'ani da hannunsu sannan kuma suke daga Allah ne domin su siyar da shi da kuɗi kaɗan ko da an ba su trillion ne ba Allah ya kira shi kuɗi kaɗan an gane wannan kuɗin in ka haɗa shi da aljanna bai da tasiri wannan kuɗin banza ne in ka haɗa shi da aljanna shi yasa Allah ya kira irin kuɗaɗen da suke samu sai Allah ya kira shi samanan kalila to sai malaman Yahudawa suna cewa wa qalu lan tamassana an-nar ai duk wannan abin da muke aikatawa muna rubuta qur'ani da hannu muke daga Allah ne sannan muna cin hanci da rashawa muna siyar da ainihin wannan abin da muka rubuta da kudi kadan sai Allah ya ce sun ce wai lan tamassana an-nar wuta ba zai shafe mu ba illa ayyama ma'duda sai dai wasu kwanaki kididdigaggu iya kwanakin nan da kakanninmu suka bauta wa dan maraki shine iya lokacin da wuta zai shafe mu amma babu wani bayahude da zai shiga wuta duk abin da bayahude ya aikata in bayahude ya ga dama yayin zina in bai bude ya ga dama yayi sata in ya ga dama ya cire ba in ya ga dama yayi kaza duk zunubin da ya aikata wuta ba zai shafi bai bude ba in ma kaga bai bude ya shiga wuta gurgudan wannan kwana 40 din ne wanda kakannin suka bauta ma dan maraki shine ayyaman ma'aduda shine wuta zai shafe su kenan yahudawa su aikata duk abin da suke so su ɗan aljanna ne wuta an tanaje shi ne ga wasu mutane wanda ba yahudawa ba an tanaji wuta ga musulmi da sauran mutane masu bautan gumaka da sauransu amma banda ba yahudi shi yasa ba yahudi ya ci haramun din shi ya zalunci mutane ya yi zina ya yi cin hanci da rashawa ya yi duk wani bankaura nashi ba zai shiga wuta ba shi yasa kaga ba yahudawa na bani isra'il kaga yahudawa yadda suke zaluntar mutane ba sa damuwa su kashe mutane sun dauka in sun kashe kowa in ba wai ba yahudi suka kashe ba laifi bane dan sun kashe falastinawa ba laifi bane dan sun kashe mutanen lebanon ba laifi bane tunda mutanen lebanon ai ba yahudawa bane kuma wato yana halarta cin riba halal ne sai dai a wajen yahudawa ne kawai haram in zaka ba ba yahudi bashi to kada ka bashi bashi da ruwa amma in zaka ba sauran al'umma bashi zaka iya ba su bashi da ruwa san a wajen yahudawa irin wannan bankuna na riba sun yi shi ne dan sauran al'umma banda su su in za su baka rance ko abin da ya shafi riba su in dai ba yahudi dan uwansa ne ba sa bashi riba za su bashi canji ne daidai amma sauran mutane ne ake ba su bashi a ninninka musu da abin da ya kama da wannan an gane wannan hai kun ka ce musu ya rasulullah tunda har sun ce lan tamassana nar illa ayyama ma'duda tambayar su kul attakassum inda lillahi ahada shin kun ko riki wani alƙawari ne a wajen Allah da ku da Allah an zauna ne an dauki alƙawari da ku da Allah cewa Allah ba zai muku azaba ba sai wasu kwanaki kadan shin ku da ki alƙawari a wajen Allah ne falan yukulifallahu ahada wanda Allah ba zai saba alƙawari ba Allah yake tambayan yahudawa su ba da amsa am taquluna ala allahi ma la ta'lamun ko kuna faɗi ga Allah ne abinda ba ku sani ba ko kawai malaman ku sun zauna ne sun kirkiro ƙarya sun jingina ma Allah da za a tambayi malaman a ina aka samu babu shi a cikin at-taura shin ya abin yake na'am
bala man kasaba sayyatan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun
bala aha ay laysa al-amru kama zakartum wannan bala din aha al'amarin ba daidai yake da abin da kuka faɗa ba ƙarya kuke yi ha man kasaba sayyi'atan duk wanda yayi tsorori duk wanda ya aikata miyagun ayyuka wanda ya aikata mummunan aiki wa ahata bihi qadi'atuhu kuma kurakuransa zunubansa suka kewaye shi ya zama zunubansa sun masa zobe fa ulaika ashabun nar to wa'ancan su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun kuma su din nan suna masu dawama a cikin wannan wuta na'am
wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun
wallazina amanu duk kuma wanda suka yi imani ba musulmi wanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka masu kyau ulaika ashabul janna wa'ancan su ne ma'abuta aljanna hum fiha khalidun kenan yahudawa ƙarya kuce ku ne yan aljanna su wane ne yan aljanna allazina amanu su waye allazina amanu musulmi an gane ko su ka ƙarya kuke yi musulmi su ne yan aljanna so da kanan wajen man kasaba sayyi'atan me sayyi'atan anan an gane wannan ko saboda ai Allah ya ce in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu duka fir'an kunne idan kun nisanci manya manyan zanuban da aka hana ku zamu kankare muku sayi'atuku me sayi'at kananan zanubai to anan ana nufin wanda ya aikata kananan zanubai ko qur'ani na karo ne me ake nufi da sayi'atan sayi'atan wancan da wannan duk daya ne ba daya bane an gane wannan ku bala mun kasaba sayi'atan ai mun kasaba shirka nan abin da ake nufi da sayi'atan shine shirka an gane wannan ku duk wanda ya aikata shirka kuma ya zama to kurakuran nan na shirka ko ya aikata shirka ya hada da sauran zulubai da kewaye shi to wa'annan su ne ma'abuta wuta suna masu dawama a ciki nan gaba Allah yana so ya nuna musu ku Yahudawa fa tare da ku akwai kafirci da yawa kun ce Uzairu dan Allah ne wannan kawai ya aika ku dawama wuta ballantana kuma gashi kuna da aqida na bautan dan maraki saka Yahudawa suna da nau'i na aqida na shirka aqida na bid'a aqida na saban Allah to ya za ku yi ku Yahudawa masu shirka shirkoki da yawa wanda shirkan nan ma ya kewaye ku yaya za ku yi ku yi tunanin shiga aljanna shine Allah yake magana in dai kuna kan wannan aqida ta ku ta Yahudanci to kafirci ne wannan aqida kuma duk mutumin da ya aikata wannan mummunan aiki kuma ya zamanto kurakuran shi sun kewaye shi to wa'annan su ne 'yan wuta za su dawo a cikinta amma wa'annan fa da suka yi imani suka yi aiki mai kyau su ne musulmi wa'annan su ne ma'abuta aljanna suna masu dawama a cikinta to ce wanda aka yi manka saba sayi'atan sayi'atan din nan shi ne ashirk kamar yadda salaf suka faɗa qala ibn jurayj qultu li aba ibn jurayj ya ce na ce wa aba bin abi rafa me ma'anan manka saba sayi'atan qala ya ce ashirk sayi'atan nan shi ne ashirk sai karanta wa man ja'a bi sayyi'ati fa kubbaru wujuhuhum fi an-nar duk wanda yazo bi sayyi'a fa kubbaru wujuhuhum fi an-nar ba a kifar da fuskar sa a cikin wuta an gane wannan ku wal ladina kasabu sayyi'at jaza'u sayyi'atin bi mithlihi wa tarhaquhum dhillah ma lahum min allahi min asib fa ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli mudlima فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أشي سيئة أنا شيني لي شركة كينا أكو إند سيئة كي زما كان أنا زنبي أكو إند شيء سيئة كي زما مي شركة أكو إند سيئة كي زما زنبي ما وندي كي بما شركة با. أنغان هنوه كذا قال الحسن وقتادة حكى إمام الحسن يفتا دا قتادة دا قتشن سلف قال sun ce wal khadi'a nan shine al kaba'ir al kabira ma'ana wa a hadar bihi ka khadi'atuhu sune manya manyan zunuban sa suka kewaye shi an gane wannan ai to saboda haka wannan shine ma'anan ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun wal ladina wa id akhadna
wa idha khadna mithaqa bani إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
نعم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألوكة النبوة غربي wato alƙawarin bani Isra'il shi misa alƙawari mai ƙarfi wanda ba a so a warware shi a lokacin da muka karbi alƙawarin bani Isra'il ga alƙawarin nan cewa la ta'buduna illallah cewa kada ku bauta ma kowa sai Allah duk da wasu malamai suna ganin cewa misa din da aka karba na bani Isra'il shine wannan alƙawarin da aka karba ga ainihin bani adama a cikin alamun zar cewa idan sun zo duniya su mutane wa za su bauta ma an gani suka ce idan mun zo duniya za mu bauta ma Allah ne shi kadai ba za mu yi shirka ba mun suna ganin wannan alƙawarin da aka karba a cikin alamun zar din nan alamul arwah to shi ake nufi a nan wajen an gani sai suka ce a'a ba shi bane wasu suka ce a'a huwa misaqun ukhiza alayhim wa hum uqala fi hayatihim shine alƙawarin da aka karba a gare su lokacin suna da hankalin su a cikin rayuwar su suna raye aka karba alƙawari gare su ala alsinati anbiya'ihim ta harsunan annabawan su aka karba an gane wannan ko shine ga alƙawarin nan wa in akhazna misaqa bani isra'il ka ambata musu lokacin da muka karbi alƙawarin bani isra'il la ta'buduna illa Allah ga alƙawarin nan gashi qur'ani ya fassara kanshi ko alƙawarin shine kada ku bauta ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah ai bi ma'ana kada ku bauta wa kowa sai Allah khabarun bi ma'anan nahyi la ta'buduna ai la ta'budu nan kamar ana bada ba za ku bauta ba ana nufin kada ku bauta kada ku bauta wa kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana sannan kuma su iyaye a kyautata musu wa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye kayan kyautatawa wa zil qurba ku kyautata wa dangin ku na kusa wal yatama ku kyautata wa marayu wal masakin haka nan miskinai su ku kyautata musu wa qulu lin nasi husna ku gaya wa mutane maganganu masu kyau kada ku zamanto masu zagin mutane kada ku zamanto masu tsine wa mutane kada ku zamanto masu yi wa mutane kazafi kada ku zamanto kaza kada ku zamanto kaza ku gaya wa mutane magana maganganu masu kyau wa aqimu salata ku tsaida sallah wa atu zakata ku bada zakka ashe bani isra'il suna sallah suna zakka shin sallan su da zakkan su irin namu ne ba irin namu bane suna yin sallah irin nasu suna yin zakka irin nasu an gane ku wato summa tawallaytum to bayan kun karbi wannan alƙawari mai ƙarfi alƙawarin da kun yi alƙawari kun gaya ma annabawan ku cewa wallahi ba za ku warware wannan alƙawarin ba sannan daga baya me ya faru sai kuka fiye baya summa tawallaytum illa qalilan minkum sannan sai kuka fiye baya sai dai kaɗan daga cikin ku da suka cika alƙawari akwai kaɗan daga cikin Yahudawa wanda suka cika wannan alƙawari amma mafi yawa daga cikinsu ba su cika ba summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun sannan kuka juya sai dai wasu kaɗan daga cikinku alhali kuna masu bujirewa an gane ai sun yi kufurul iqrar sun san gaskiya amma da gangan suka bujire mu wannan gaskiya din to kaga a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala ya nuna mana muhimmancin tauhidi muhimmancin aqida a cikin da'awa cewa farkon abin da ya kamata malami ya fara karanta da al'umma in zai fara yin da'awa shine ya fara nuna musu tauhidi ya fara nuna musu su san Allah idan suka san Allah sai sauran abubuwa su biyo baya mutumin da ya fara yin wa'azi wanda na gyara ɗabi'a yana gaya wa mutane cewa yana fara musu wa'azi akan su tsarkake ɗabi'unsu su zamanto masu gaskiya su zamanto masu cika alƙawari su zamanto masu taimakon al'umma su zamanto masu kyauta su zamanto masu biyayya ga iyaye su zamanto masu mutunta jama'a shin wannan da'awa ba shi da kyau to amma a wani mataki ya kamata a zo da shi a matakin farko ko a matakin gaba matakin gaba kila ma mataki na uku kun gane wannan ai wani kawai da ya fara da'awa sai ya fara da'awa akan wannan yana kiran mutane su zamanto masu gaskiya su zamanto masu cika alƙawari su zamanto masu riƙe amana su zamanto masu biyayya ga iyaye eh wannan da'awa tana da kyau amma ba ita ce ta ba wannan da'awa bane ya kamata a yi shi a matakin farko da'awan da ya kamata a yi shi a matakin farko a san ubangiji tukuna a san manzon Allah da haƙoƙinsu idan an sani sa'annan sai sauran su biyo baya duka a wanda aka tsallake tauhidi aka fara da wancan to wannan da'awa ba ta samu nasara an gane ku to saboda haka da'awa mai samu nasara ita ce wacce aka fara da abauta ma Allah shi kadai kada ayi shirka da shi ya zamanto addu'a kadai Allah kadai za a roƙa wajen addu'a neman tsari Allah kadai za a nemi tsari da shi neman agaji Allah kadai za a nemi agaji da shi rantsuwa da sunan Allah kadai za a yi rantsuwa halaltawa da haramtawa Allah kadai ke halaltawa da haramtawa sujada da Allah kadai za a yi sujada alwashi da Allah kadai za a yi alwashi duk da irin wayannan nau'o'i na ibada ya zamanto Allah kadai za a yi idan mutum ya samu nasara akan wannan sannan zai koma mataki na biyu an gane ai kaga Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu da manzo Allah ya aike shi zuwa ga Yaman ya je musu da'awa akan mai fara musu da'awa innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilay ila ayyi wajidullah zaka je wajen wasu mutane daga cikin ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilay ya zaman to farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine su kadaita Allah tukuna idan sun yarda da kadaita Allah sai a gaya musu mataki na biyu idan ba su yarda ba to matakin bai da amfani idan sun yarda da wannan sai ka ba su labari cewa su yi sallah in suka yarda za su yi sallah sai kuma ka ba su labarin zakka haƙƙi na dukiya an gane wannan ai to kaga shikenan addinin musulunci ba addini bane na tauhidi kadai kada wani ya dauka addinin musulunci da awa ne kawai na tauhidi addinin musulunci da awa ne na aqida da awa ne na ibada da awa ne na mu'amala da awa ne na tarbiya shine musulunci ya zo da duk wani abin da ake bukata a cikin rayuwar dan adam an gane addinin musulunci ana kiran shi manhajul hayat shine tsarin rayuwar dan adam gaba daya kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khudwati shaytan kar ka dauka addinin musulunci addinin aqida ne baya karantar da sallah ko azumi ko zakka ko kaza yana karantar da aqida yana karantar da bauta sannan yana karantar da mu'amala yanda zaka yi mu'amala da mutane sannan yana karantar da tarbiyya ka zama mai gaskiya mai rukun amana mai cika alƙawari mai kaza da sauransu an gane duk wata da'awa wanda aka karantar da wani bangare aka bar wani bangare to wannan da'awa sunanta na kasashiya yanzu kamar da'awan ikhwanul muslimin da da'awan ɗan tabli ya sunanta cikakkiya ce ko na kasashiya su ɗan ikhwan suna ganin da'awa da su da ɗan tabli suna ganin karantar da aqida yana kawo rabuwan kan jama'a su suna cewa duk da wanda zai kawo rabuwan kan jama'a su ba sa so suna son da wanda zai hada kan jama'a ne su abin da suke nufi a daina karantar da aqida kar ka zo ka ce kaza shirka ne ko kaza bid'a ne in ka faɗi wannan zai raba kan jama'a kawai a nisanci wannan kawai a ringa musu wa'azi akan a zo a yi sallah maganar azumi maganar zakka a karantar da mutane ne za su ringa goge haƙorinsu asuwaki a karantar da su asuwaki a karantar da su ringa barin gemu duk irin wayannan matsalolin wanda kusan dukkan al'ummar musulmi sun yi ittifaqi akan shi to irin wannan ya kamata a ringa yin da'awa akan shi amma da'awa akan aqida kaza shi yasa yayi kuwan suke da wannan ka'ida zahabiyya na ta'awunu fi mattafaqna alayhi wa yahziru ba'duna ba'dan fi mattalafna fi mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaqi kuma sashen mu yayi uzuri ga sashe inda muka samu sabani mun samu sabani akan aqida mun samu sabani akan sahabban manzon Allah mun samu sabani akan hadisi akwai wasu daga cikin masu da'awar musulunci amma ba su yarda da hadisi ba ai musu uzuri kar kai musu raddi ba uzuri za ka yi musu yan kala kaso kaka zage su kaka yi musu uzuri a kaka yi musu raddi kawai kai musu uzuri ka ce Allah sarki wayannan sun yi kuskure amma insha Allah za su shiga aljanna Allah ya gafarta musu haka ne yan shi'a da ke cewa qur'ani bai cika ba yan shi'a masu kan sahabbai suna kafirta su ma kai musu uzuri haka nan sufaye da mutum zai zauna ya ce ma Allah ya mishi wahayi ko ya zauna ya ce manzo Allah ya kawo mai ziyara an gani ko ya zo ya kirkiro karama ta ƙarya ko kuma kaga mutum yayi tuntube ya kira kaza sunan kaza to irin wayannan mutane suka yi musu uzuri an gani wannan ko to kaga wannan aya ya nuna mana Allah ya karba alƙawarin bani Isra'il farkon abin da Allah ya karba shine kada ku bauta ma kowa sai Allah an gani wannan ko kuma iyaye fa a cewa ta mu iyaye an gani kenan addinin musulunci addini ne na mai koyar da tarbiyya an gani dole ne ga mutumin da yake da awon musulunci yake da awon sunna yake da awon salafiyya ya san darajar iyayensa idan mutum zai iya zagin iyayensa ko iyayensa suna magana shi ma yana yi ko iyayensa suna magana yana musu taki ko yana ma iyayensa gunaguni to wannan bai cika dan salafiyya ba dan salafiyya yana ma iyayensa gunaguni ko yana ma iyayensa taki ko yana hararan iyayensa ko iyayen na magana yana mai musu da magana suna yi shin wannan dan salafiyya ne ashe dan salafiyya shine mutumin da yake da cikakken biyayya ga iyayensa idan ka ji labarin wannan yana da awon salafiyya amma baya jin nauyin ya gasa ma iyayensa magana kuma idan iyayensa suka sa shi abun nan ba haramun bane baya jin nauyin ya ce ba zai yi ba to wannan mutumin ba a sa shi daga cikin cikakken musulmi ne wanda imanin shi ya ragu sosai an gane wannan ko saboda haka ayi biyayya ga iyaye sannan kuma a kyautata ma iyaye anan Allah bai ce a bauta ma iyaye ba ko la ta'buduna illa wa amma iyaye fa ihsana su iyaye Allah ya ce a kyautata musu ne bai ce a bauta musu ba sai kai bincike menene bauta duk abin da yake bauta to ba a ma iyaye amma kyautatawa ana ma iyaye an gane wannan ko lillahi haqqun la yakunu ligairihi wa ligairihi haqqun huma haqqani la taj'alu al-haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wala furqani Allah yana da haƙi haƙin nan bai kasancewa na wani sa sannan wani sa ma na da haƙi haƙi ne guda biyu kar ku sanya haƙi guda biyu zama guda daya ba tare da rarrabewa ko bambantawa ba ka bambanta haƙin Allah daban haƙin manzon Allah daban haƙin Allah daban haƙin iyaye daban an gane wannan ko wasu daga cikin sufaye suna cewa kayan Allah na manzo ne kuma ana duk abin da za a yi ma Allah ayo manzo shin wannan daidai ne kenan zan bauta ma Allah sai bauta ma manzo wa'iyaz billah sannan kuma ƴan uwa na kusa dangi a kyautata ma dangi in kana da dangi kada ka zo Allah ya baka arziki ka zo baka sadar da zumunci zuwa gare shi Allah ya baka arziki ka dinga taimakon mutanen nesa amma baka taimakon me danginka ka zama to kamar jijinya wace moran jijinya na nesa wa'iyazillah an gane ku ɗan uwanka suna jin labarin Alhaji wani yana taimakon al'umma amma ban da su wani ya tama sannan kuma marayu su ma a kyautata musu in Allah ya azurta ka kada ka manta da marayu ka tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta asali shi maraya ne ko dan wannan ya kamata ka tarairayi marayu da miskinai talakawa wanda ba su da shi in Allah ya baka ka zamanto mai tausayin su mai taimako a gare su sannan kada ka zamanto mai kaushin ɗabi'a ka ringa zagin mutane bakin ka bashi da kyau ka ringa faɗa wa mutane magana mai daɗi an gane man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe ya faɗi kalma ta alkhairi ko ya yi shiru an gane wannan ku sannan ku tsaye da sallah ku ba da zakka summa tawallaytum illa qalilan minkum sannan kuka juya sai kaɗan daga cikin ku wa antum muridun alhali kuna masu juyawa kuna masu bujirewa an gane to za mu ji sati mai zuwa Allah ya kai mu za mu yi bayani yana da muhimmanci game da abin da ya shafi biyayya ga iyaye da kuma yanayin yadda biyayya ga iyaye ta dan muji daga ainihin bakin malamai in an ce wane yana biyayya ga iyayensa yaya biyayya ga iyaye yake in Allah ya kai mu sati mai zuwa ko na manta a tuna mu za mu tsaya ne insha Allah na'am. وعليكم السلام. تقلد zamu iya cewa dan kwallo gaba ɗaya bijiyar shi haramun ne? Shi dukiyar shi gaba ɗaya haramun ne dan kwallo? Menene matsayin kwallo a cikin addinin musulunci? Kwallo haramun ne buga shi? Ya danganta ko? Idan mutum yana buga kwallo don ya jijjiga jininsa, an gane? Sannan kuma ya kiyaye dokokin musulunci a wajen kwallon. Bai bar cinyoyin shi a waje ba, yadda cinyoyi al'aura ne amma ƙaramin al'aura. Ko da ya bar cinya a waje ba a cewa ya aikata kaba'ira, sai dai ya fi mutunci ya sa yabana ya sami ya sa dogon wando. Sannan abin da ya shafi idan yana kwallo ya ringa tunanin idan ɗan uwan shi musulmi zai je ya ci kwallo zai sa kafa ya kwashe shi. Kaga wannan yana tunanin saboda abin duniya zai iya kashe ɗan uwansa ko zai karya shi ko ya ji mai ciwo. In dai mutum na da wannan tunanin kaga wannan haramun ne. Musulmi ɗan uwan musulmi ne, la yazlimuhu wala kaza wala kaza wala kaza. Sannan kuma idan babu caca a ciki, shi caca haramun ne shi. An gane wannan ko? To in aka sa caca ya zama to haramu. In kuma kullu yana janyo kabilanci, ya zamanto ba na son duk wani dan club din ba dan kabila na ba, duk sauran kabiloli ina jin su. An gani? Zan iya son krista na wani kabila, na kabila ta, akan musulmi na wata kabila wanda team din ba ɗaya bane. Wannan yana team dina, krista ne ina son shi, wancan musulmi ne yana wani team ina kin shi, ba na son shi. Kuma ina son ma da ya mutu saboda yana da kwarewa wanda inda yana can bangaren za su riga cin mu. To in irin wayannan sharuɗa sun cika, ya zama duk babu irin wayannan matsaloli, to za a iya yin kwallo. Ya zama kana yin kwallo ne don jijjiga jini. Ina ba ta gane wannan? To ba kana yin kwallo ba ne. To amma idan ana yin kwallo, wani ya sa kuɗi, a samu wani mutum ya sa kuɗi, duk wanda ya ci kwallo na bashi, sai ka zo ka ci kwallon kuma aka baka, wannan kuɗin halal ne. To amma inda kinsa ke saka shi ne a yi caca, inda ya caca ne aka sa kuɗi na caca, sai ka ci wannan cacan shi ne haram. Duk mutum ya gina kuɗi da kuɗin caca, ya gina masallaci da kuɗin caca, kaga ya gina masallaci da kuɗin haram. Amma in wani mai kuɗi ya ce saboda shi ya sa kuɗi, duk wanda ya ci wannan kaza ya bashi. Kamar yadda ake musabaqa na Qur'ani, in wani za a sa kuɗi ko in wani wanda ya ci wannan kuɗi an bashi wannan kuɗin, ba wai su masu musabaqa suka sa kuɗin ba, sun ci halal. Ina ba san gani? So aka dan kwallo idan ya zamanto irin wannan ne, ya zamanto an sa kuɗi kuma ya zo ya ci, ya zo ya gina mana masallaci, za mu gaice shi ma har sauka. Za mu gaito mu ce muna gayyatan wani dan kwallo ya zo mana sauka ya ba mu taimako. Kuma ji wannan ai, in ya cika wannan sharuɗa. Amma in bai cika ba, to Allah shi sauke, Allah shi taimake mu. Ina fata na amsa tambaya. Na amsa tambaya. Na. Yau, masha Allah, eh. A kwanar da gaske, shi abin da yake magana tun da aika sun shi Ƙur'ani, taimakon da Allah ya mana, Allah ne ya yi alƙawarin zai tsara Ƙur'ani. Duk duniya gaba ɗaya da za su taru, akan su canza yanzu qur'ani zai canzuwa amma yanda ake iya canza shi fasara ake canzawa wasu za a ba su kwangila su yi fada da musulunci sai su zo su rinda yin wani irin fasara wanda ya saba ma musulunci to amma wannan fasaran akwai malaman sunna ka gama fasara ka zo su yi ragargada da shi an gane wannan ko su ma sun shiga cikin fawailul lillazina yaktubuna kitaba bi aidihim tunda irin wayannan da suna da iko su canza qur'ani a rubuce da sunni ba su da iko ne kamar yadda nace wallahi yan shi'a ja'afariya da yan shi'a ismailiya wallahi da kuma wasu daga cikin sufayi wanda suke cewa an musu wahayi ko annabi ya kawo musu ziyara ko kaza wallahi da suna da iko canza wasu ayoyi wallahi da sunni an gano wannan ko to saboda haka ba su da iko ne sai dai a yi ta rarrage biyu a wajen fassara a yi ta fassara na san rai shi ke nan to kuma Allah ya riga ya hore ma al'umma ahlus sunna sojoji ne wanda suke amfani da bindigogi na sunna su harbe duk wani ɗan bid'an da yake so ya lalata musulunci Allah shi taimake mu wa alaikum salam ciye da iyaye na eh a sosai kuwa ciye da iyaye ai yana daga cikin biyayya ne da girma wai yana magana kan ciye da iyaye wai ciye da iyaye na cikin biyayya ai ba karamin kyau samu iyaye bane a cikin kai din nan kana amfani da dukiyanka ka ciyar da su inda su ma da kake yaro sun ciyar da su wal jaza'u min jinsi al-amal irin abin da suka yi ma su ma na sun tsufa kai ma ka dauki da wani yi musu haka shi ne ce insha Allah sati mai zuwa da izinin Allah za mu yi bayani dangane da iyaye saboda matsalan yana da muhimmanci kan iyaye yana daga cikin inda ake kama wasu daga cikin masu da'awan sunna kaga mutum kana ganin shi kamar mutumin kirki amma dangane da alaƙar shi da iyayen shi babu kyau in ka zo ka tambayi iyayen iyayen ba sa mishi yabon alkhairi duk mutumin da iyayen shi ba sa cewa madalla da shi mutumin banza ne shi in kana so ka gane mutumin kirki je ka tambayi iyayen shi inda za su fi gaskiya su ce wani mutumin banza ne to kawai ba mutumin kirki bane ko da anan yana nuna muku riko da sunna yana nuna muku shi dan salafiya ne ƙarya yake mai yaudari ne eh insha Allah kala na'am na'am idan ma aka rubuce ne ai ai cuwa suke yi in suka bar at-taura yanda yake ba za su cimma burinsu ba sai sun rubuta wani abu na san ransu saboda su samu cin abinci da shi ai dama duk irin wannan ana yi ne don a samu duniya da shi ai ayin kaga ana cuwa to duniya ake nema Allah shi kiyaye shi na'am ciyar da iyaye? Ciyar da iyaye in ba su da shi wajibi ne inda iyayen talakawa ne ba sa iya daukar dawainiyar kansu ka ciyar da su abinda zai ishe su ya wadatar da su wajibi ne in ba ka yi ba Allah zai kama ka kai laifi amma in suna da wadata za ka ciyar da su ne don neman albarka in iyayenka multibillionaire zai ko suna da kuɗi za su iya daukar nauyin kansu to ka ringa yi musu alkhairi don ka samu su maka addu'a ka samu albarkansu an gane ko anan iyayenka suna da wadata matarka tana da wadata to yanzu wane ne wajibi ka dauki nauyin sa ciki ita matarka ko tana da wadata dole ka ciyar da ita su kuma iyaye in suna da wadata ba dole bane amma in ba su da wadata su iyaye matarka da isu da su an gane ko to iyaye zaka fara daukar nauyi kafin matarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك